نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 10 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da 19 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar na 21 daga cikin jeren giyar karatutukan tafsirin alqur'ani mai girma da muka yi watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya muka karanta suratul baqara aya ta 30 inda muka kwana a inda Allah madaukakin sarki yayi magana dangane da ainihin wato jagoranci da Allah ya danka wa annabi Adam alaihi salatu wassalam bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin asalin halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma irin tattaunawar da ta biyo baya dangane da mala'iku da ainihin suka yi maganganu Allah madaukakin sarki ya ba su ansa kuma ya nuna musu ya san abin da ba su sani ba na daga hikimar halitta ainihin annabi Adam alaihi salatu wassalam malamai suna yin maganganu da dama idan al'amari ya zo dangane da tarihi a cikin alqur'ani sai dai shi tarihi ilimi ne mai matukar muhimmanci kamar yadda kuma yake da matukar hadari kwarai da gaske wannan ainihin wato hadarin nashi yana bayuwa ne zuwa ga ka dauko abin da ba shi da asali ka ainihin wato rinka danganta shi zuwa ga nassin fasara alqur'ani ko kuma zuwa ga fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hakika na al'amari za a ga cewa a cikin tafsirin nan namu muna yawan kaucewa kissoshi sai waɗanda suka tabbata a cikin ainihin alqur'ani da hadisi ba dan komai ba saboda hadarin waɗannan kissoshi na rashin inganci da kuma irin yadda so da dama ba a samu sun yi karo da abubuwan da suka zo a cikin ainihin wato tabbatattun nasoshin ayoyin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to ita wannan aya wadda muka tattauna magana akan fassarar ta ajiya aya ce wadda take da matukar muhimmanci malamai waɗanda suke littafai kamar su al-Imamu Abubakar al-Jassas da al-Imamu Abubakar ibn al-Arabi waɗannan malamai da suke rubuce-rubuce dangane da al'amuran da suka shafi fiqhu na al-Qur'ani zuwa ga waɗanda suka biyo bayan su irin su al-Imamu al-Qurtubi sun tsaya sun tattauna maganganu masu matukar muhimmanci dangane da ainihin wannan aya wadda take aya ce ta shugabanci ina so zan yi amfani da wannan dama in ce al-Imam al-Qurtubi bayan da ya gama dibo maganganu masu dimbin yawa sai ya ce hadhihi al-ayatu aslun fi nasb imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta' wannan aya asali ce dangane da ainihin kafa shugaba ga al'umma da kuma wanda yake khalifa ne gare su galibi da imamu da khalifa da amir kalmomi ne na shugabanci sai dai a galibin lokaci da imamu da khalifa sukan dauki ma'ana daya amma amir yakan dauki karamin shugaba wani lokacin kuma duk sai su koma suna tarayya misali a nan kasar Hausa Shehu Usman dan Fodiwa ana kiran shi amirul mu'minin ne sannan sauran umara waɗanda suke rike da tutocin su ana danganta imarar su zuwa ga garurukan su misali Amiru Zakzak shine sarkin Zazzau sai kuma Amiru Katsina sai kuma sarkin Katsina waɗannan kalmomin su ne ainihin wato suka rinka amfani da su amma a hakikanin al'amari abinda ake nufi da imamu ko khalifa shine wanda yake jagorancin wata daula babba kamar daular Uthmaniya ko kamar daula ta Najeriya ko makamantan haka wannan shine a gargajiyance suke kira da malik suke kira da malik wanda kuwa aka bashi shugabancin wata nahiya a ƙarƙashin imama ko a ƙarƙashin khilafa to shi kuma sai a kira shi da ainihin amir sai a danganta shi zuwa ga ainihin wannan imara to Imam al-Qurtubi cewa yake wannan aya ita ce asalin dalili a cikin al-Qur'ani dangane da nada shugaba da kuma jagora ga ainihin al'ummar musulmi wanda za a rinka jin maganar shi kuma ainihin a nemi shafa'a. Speaker nan taku tana echo jama'a, ya kamata ku tsuntsinke kananan speaker nan don ba haka suke ba da. Wannan yana da tasiri a wajen recording. Na kan tsaya in faɗi irin waɗannan maganganun ne jama'a, don kowa ya rinka ji a wurin karatu, don kowa in ya tashi shakkala da'awa ya je ya gyara. A tsari na speaker jama'a, in aka riga aka sa su, to haka siddan wata ran ba za a zo kuma a yi tamfarin da su ba. An yi tamfarin da speaker masallacin nan, shi yasa in aka zo aka ɗauko ana gyara, in ka sa a computer kana duba muryar tana shan bamban, ba haka yake ba jama'a. In kuka riga kuka yi setting guda ɗaya, ko da wani ya zo ya ce bai kamata ba, sai ku ce ba a son shawararka. Don haka tana yin echo, tana bugowa, tana dawowa. Don haka ku yi ƙoƙari ku gyara. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sai ce litajtami'a bihil kalimatu, ana naɗa shugaba ne ko a jagorantar da wani na gaba, ba dan kuma ba don kalma ta haɗu ainihin a kan shi. Watanfudhu bihi ahkamul khalifa, sannan kuma duk hukunce-hukunce na jagora su tabbata ga shi wannan shugaba. Wala khilafa fi wujubi dhalika bainal umma, malam yace al'ummar musulmi baki ɗayansu ba su yi saɓani ba dangane da wajabcin samar da shugaba. Wala bainal a'imma, hakanan ainihin limamai na musulunci sun tabbatar da cewa dole ne a samu wani shugaba, a samu wani jagora wanda zai wuce wa al'ummar musulmi a gaba dangane da al'amarinsu. Illa ma ruya anil asam, sai dai magana da aka ruwaito daga wani mutum mai suna al-asammu, malam ɗan kurma. Haythu kana anil shari'a asam, yayin da wannan mutum ya kurmance wa shari'a. Al-Imam al-Qurtubi ya yi mishi jinas ne, sunan shi al-asam ɗan kurma, sai ya kurmance wa shari'a. Shari'a ta ce wajibi ne a kafa shugaba, shi kuma ya ce ba ainihin wajibi ba ne. Wa kadhalika kullu man qala bi qawlihi, haka duk wanda ya magana da irin magana wancan mutum, shi ma magana shi ba daidai ba ce. Wattaba'ahu ala ra'ayhi wa madhhabihi, haka duk wanda ya bi shi akan wancan ra'ayi nashi da ainihin madhhabi nashi. Qala, wancan malami ainihin wato yake cewa innaha ghayru wajibatin fid din, ba dole bane a cikin addini a samu shugabanci. Bal yasughu dhalika, yace in an samu shugabanci daidai ne, in kuma ba a samu ba babu komai. Wa innal ummata mata aqamu hajjahum wa jihadahum, yace domin al'ummar musulmi matukar dai za su tsaye da hajjin su da jihadin su. Wa tanasafu fi ma bainahum, ya zama kuma za su rinka ainihin wato yi wa junan su adalci. Wa bazalul haqqo min anfusihim, za su tsaye da gaskiya a tsakankanin kansu. Wa qasamul ghana'ima, ya zama za su iya raba ganima a tsakaninsu. Wal fai'a, da ribar yaƙi. Was sadaqati ala ahliha, za kuma su iya karɓo zakka daga wurin waɗanda zakka ta hau kansu, su raba ta zuwa ga waɗanda zakkar ta ainihin cancanta a basu. Wa aqamul hudud ala man wajabat alayhi, ya zama kuma al'umma za su iya ainihin wato tsayarwa da duk wanda haddi ya kama shi. Ajza'ahum dhalika, yin haka ya isar musu. Wala yajibu alaihim an yansubu imaman yatawalla dhalika, yace ba dole bane sai sun nada wani limami wanda zai jagoranci haka. Wannan magana tashi akwai rudani, a zahiri ma ba malamin fiqh bane, domin malamin fiqh ya san cewa ba a jihadi sai da ainihin imami, ba a tafiya haji sai da imami. Me yasa ko ga alhazan Najeriya suke shan wahala, ana tafiya ne a shuwaiyan kawai, za a dauko wani dan siyasa ne a ce shine amirul haji, shi kanshi bai iya hajjin ba, wani ko karatun fatiha bai iya ba, an ce shine amirul haji. Dole ne al'amarin musulmi ba zai tsayu ba sai da shugaba. In aka ce shugaba, ba irin waɗannan shugabanni da kuke gani masu kima-kimar rauna ba da sunan sarakunan gargajiya, ba su ba. In aka ce shugabanni, ba irin waɗannan 'yan siyasa masu sata akwati ba, ba su ba. In aka ce shugabanni, ba ana nufin irin waɗannan miyagu masu kaki waɗanda za su yi danniya su karɓa mulki su yi ta cin zalin al'umma ba, ba su ba. Khilafa al-islamiyya, wadda za ta zama takafu ne a kan addini kuma ta yi ƙoƙarin tsayar da addini ɗin, al'amarin al'umma ba zai taɓa miƙewa ba sai an samu tsari irin wannan. Don haka za ku ga al'amarin zakai yanzu wanda ya ga dama shi yake bayarwa, wanda bai ga dama ba fa baya bayarwa. Shi wanda ya ga damar yana fitar da abin da ya ga dama ne. Zakka ko ba kai kake fitarwa da kanka ba,
sa'i ne zai zo gidanka, shine wakilin amirul mu'minina, wakilin khalifa, wakilin amirin yankinka shine zai zo gidanka, ka fito da dukiyarka kakaf. Idan kuma a banki ne, kama a yanzu ka bada ainihin bank account credit dinka, ko kuma menene information statement of account, duk wasu bayanai ka dauko mishi a tabbatar da kaza, sai a ce a cikin miliyan 40 da kake da ita za a cire miliyan 1, a cikin miliyan 400 da kake da ita za a cire miliyan 10, a cikin buhu 500 da kake da shi za a cire buhu 50. Misali, awaki guda kaza shi zai duba da kyau ya ce an cire wannan, an cire wannan, sauran rike su ne naka. Haka masu kuɗi suke zaka yanzu, suna fitar da abin da suka ga dama, su bayar ga wanda suka ga dama, sanda suka ga dama, su raba ta yadda suka ga dama. In suka ga dama sai su sa matan ku sun fito Islamiya su yi layi, ko ce a bata naira 5. Haka suka ga dama, ko ba haka bane? Me yasa? Saboda babu imama, babu khilafa. Na fata an gane. Saboda haka wannan malami al-Asammu da yake waccan magana ta shirme, bai san fiqhu bane, shi yasa yake wannan magana. Duk abubuwan da ya lissafa yace matukar al'umma za su iya yin su, to ba sai sun samu limami ba. Yanzu ba kiri da muzu zaka ga mutun ya kama mace, ya shiga da ita daki, ya garke, ya je yayi lalata da ita, ya fito da ita ba? Ka isa ka tsaye mishi da haddi? Baka isa ba. Ga executive governor ma, chief security officer of the state, ya kama barawo ya yanke hannun shi, har yanzu mita ake akan abu. Saboda me? Saboda ba amir bane, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka al'amarin musulmi ba zai miƙe ba sai an samu shugabanci, shugabanci irin na addinin musulunci. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam sai ya ce, wa daliluna, dalilin mu ahli sunna, mu jama'ar musulmi akan cewa wajibi ne a samu shugaba, qaulullahi ta'ala, maganar Allah da ya faɗi, da yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni mai nada mayau ne shugaba a bayan ƙasa. Wa qauluhu, da kuma magana Allah da yake, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, ya kai Dawuda mun nada ka kai ne wakilin Allah a bayan ƙasa. Sannan Allah ya ce, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi, Allah yayi wa ainihin wato waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki nagari, layastakhlifannahum fil ardi, sai Allah madaukakin sarki ya nada su sun zama khulafa'u, sun zama masu hukunci, masu jagoranci ainihin a bayan ƙasa. Ai, yaj'alu minhum khulafa ila ghairi zalika min al-ayi, ma'ana da wasu ayoyin daban waɗanda su ne hujjar ainihin musulmi dangane da wajabcin samun shugaba ko kuma shugabanci a ainihin wato cikin wannan al'amari na al'ummar musulmi. Wa ajma'atil ummatu ala taqdimis siddiq ba'da khilafatin waqa'at bainal muhajirin wal ansar fi saqifati bani sa'ida, sannan kuma sahabbai sun hadu akan gabatar da Abubakar ne Siddiq, bayan ainihin wato sun samu rashin fahimta tsakanin mutanen Makka da suka yi hijira da kuma ainihin mutanen Madina da suka zauna a wata rumfa ta wata anguwa da ake kiranta Saqifatu Bani Sa'ida, wato wannan ƴar karamar rumfa ce ta anguwar Bani Sa'ida, fi ta'ayin dangane da nada wane ne zai zama madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Hatta qalatil ansaru, har sai da ansarawa suka ce, minna amirun wa minkum amirun, a samu shugaba cikin mu, a samu kuma ainihin wato shugaba cikin ku. Fa dafa'ahum Abu Bakr wa Umar wal muhajiruna an zalika, sai Abu Bakar da Umar da sauran muhajirai suka ture mutanen Madina daga irin wannan tunani da suke. Wa qalu lahum, suka ce da su, innal araba la tadinu illa lihadha alhayy min quraish, ai tun zamanin jahiliya larabawa ba su yadda su bi kowace kabila daga cikin kabilun larabawa ba sai ainihin wato quraishawa. warawa lahumul khabara fi zalika. Sayyidina Abubakar har ya kawo musu ainihin hadisi akan haka. Hadisin na Sayyidina Abubakar yana nan ainihin wato al-Imamu al-Bukhari da Muslim da Imamu Ahmad su ne ainihin suka ruwaito wannan hadisi. Wato al-Imamu al-Bukhari da Imamu Ahmad su ne suka ruwaito wannan hadisi. Gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda Abubakar ya ruwaito yake cewa Quraishun wulatil amri, Quraishawa su ne shugabannin al'umma. Fabirrun nasi taba'un libirrihim, wato mai biyayya daga cikin mutane, mutanen kirki suna bin mutanen kirkin su ne. Wa fajiruhum taba'un lifajirihim, mutumin banzansu ya bi ainihin wato ko kuma mutanen banzansu suna bin ainihin mutumin banzansu ne. Ma'anar wannan hadisin shine duk inda al'umma ta taho a al'amarin shugabanci jama'a, na daya idan mutanen kirki ne to bakuraishe ne zai zama shugaban mutanen kirkin, a samu bakuraishe mutumin kirki. Idan mutanen banza ne ko mutanen jahiliya to ko a jahiliya sai a samu bajahile dan uwansu shine zai wuce musu gaba. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi, kuma haka wannan ainihin al'amarin yake. To a cikin riwayar Abu Huraira ga wannan hadisi wadda tazo cikin Bukhari da Muslim da nake ishara a dazu, annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yi annasu taba'un li Quraish, mutane suna biye da Quraishawa ne fi hadha sha'ani, game da wannan ainihin al'amari. Muslimuhum li muslimihim, musulminsu shi ke shugabancin sauran musulmi da ba Quraishawa ba. Wa kafiruhum li kafirihim, kafirin ba Quraishi shi ne zai zama ainihin shugaba ga kafiran ainihin Quraishawa. Don haka jama'a babu jayayya al'amarin shugabanci na addinin musulunci, in dai za a zaɓi khalifa ne wanda zai zama shugaban musulmi na duniya gaba ɗaya, to dole ne a samu ba Quraishi. Ina fata an gane wannan ita ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kawo. Don haka faraja'u, mutanen Madina da suka ji wannan hadisi sai suka dawo daga kan tunaninsu. Wa ata'u li Quraish, suka yi da'a ga ainihin Quraishawa. Falau kana fardul imama ghayra wajibin la fi Quraish wala fi ghayrihim lama sagat hadhihi almunazara wal muhawara alaiha. Malam Qurtubi yace wannan shugabanci da ake magana da a ce ba dole bane, to da babu yadda za a yi a ce an samu wannan tattaunawa tsakanin muhajirai da ansarawa. Wala qala qa'ilun, da wani ma ya ce innaha laysat biwajiba, ai shugabanci ba wajibi bane la fi Quraish wala fi ghayrihim, ko ya zama ba Quraish ne zai shugabancin ko wani. Don haka fama lana na tanaza'u, me yasa ainihin wato fama li tanazu'ihim wajhun, da sai zama jayayyar da suke da tattaunawar da suke da za ta zama babu wata dalili kenan. Wala fa'ida, da kuma zai zama babu wata fa'ida fi amrin laysa biwajibin, da al'amarin da yake ba wajibi ba. Thumma inna as-siddiq radiyallahu anhu, sannan kuma shi Abubakar ne siddiq Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Lamma hadaratul wafatu, a lokacin da rasuwa ta zo mishi. Ahida ila umara fil imama, sai ya ce ko ya rasu to sayyidina Umar shine zai zama ainihin khalifa na musulmi. Wa lam yaqul lahu ahadun, babu wani cikin sahabbai da yace mishi hadha amrun ghayru wajibun alaina wala alayka, ai al'amarin shugabanci ba wajibi bane akan mu ba kuma wajibi bane akan ka, ka kwanta kai rasuwarka, mun ga dama mu nada shugaba, mu nada mun ga dama ma mu zaman mu haka siddam, babu wanda ya faɗa haka. Fadalla ala wujubiha, dan haka wannan aiki na sayyidina Abubakar wanda yake dukkan sahabbai suka amince da shi sai ya nuni ga cewa lallai fitar da shugaba wajibi ne. Wa annaha rukunun min arkanid dini, kuma zaben shugaba wani jigo ne daga cikin ainihin jigajigai na addini. Bihi qiwamul muslimina, da shi ne al'amarin musulmi yake tsayuwa. Da rashin shugabanci kuma al'amarin musulmi zai zama a yadda ya zama dinnan a yanzu. Yanzu ku duba jama'a, al'amarin musulmi ba shi a ƙarƙashin khilafa ko kuma wani shugabanci guda ɗaya. Duk sarautun gaba ɗaya an watsa su sun zama sarautun gargajiya ko sarautun siyasa ko sarautun ƙarfi banza, duk gaba ɗaya, amma babu inda za ka ga khilafa islamiyya. Ina fata an gane. Malam ya ce walhamdulillahi rabbil alamina, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗaya. وقالت الرافضة أما إن شيء أذك زاج صحابي سوك سيسك يجب نصبه عقلا ندى خليفة ينا وجبا أما أهنكال وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية الأقل سو إن شيء أسيسك أسلن شرعة تزو تقوي بايا وجب تن أنا أشوك با شرعة تنا بيد هنكاليني داما إن شيء غيات غيات فلاسفة falasifa sune waɗanda suke gabatar da hankali akan komai to da suka zo suka bazo sharrin su cikin addinin musulunci aka samu mu'tazilawa suka dauka ɗan shi'a da suka zo su kuma sai suka dauki qawaid din mu'tazilawa to ba mu'tazile shi kuma hankali ne ke gaba nassi yana biya a baya duk abin da hankali ya iya dauka to ya rage wa nassi koi goyi bayan abin koi ba goyi bayan abin ba hankali da ya dauka duk abin da hankali ya gaza dauka ko da nassi ya zo da shi sai ba mu'tazila ya ce wannan abin shirman banza ne dan haka mu'tazilawa suka yi musun abubuwa dawa a cikin alqur'ani suka yi musun abubuwa dawa a cikin sunna in baka san mu'tazilawa sune yan kalakatu wato al'amarin ne sai ane ana fassarawa al'umma mu da irin wasu aqidoji wadanda suke yawo a kasashen mu mutane sai suna fahimtan an ce mu'tazila an ce khawari an ce rawafid sai mutane ke tunanin wai wasu al'umma ne da suka gabata a su ne waɗannan burbushin waɗanda kake fama da su kuma ita aqida ba wai sai mutun ya aqidantu da ita gaba ɗaya sannan ake danganta shi zuwa ga ita ba a idan ya aqidantu da wani reshe mai girma a cikin ta ya bayyana shi to shikenan sai a danganta shi zuwa gare ta ina fata an gane in ba haka ba aqidojin da Qur'ani yake faɗi game da Yahudu da Nasara ba dukkan Yahudu da Nasara ne suka hada kansu ba kun san cewa a cikin Kiristoci akwai Kiristocin da ba su yadda a ce Allah uku ba ƴan Jehovah Witness ba su yadda a ce Allah uku ne to yanzu zaka ce shikenan su musulmi ne su menene Kiristoci ne domin akwai wasu aqidoji na Kiristoci tattare da su cewar Allah ba uku bane ba ta wanke su daga Christianity ba ko kun fahimta jama'a saboda haka duk wani wanda ya aqidantu da wata aqida daga cikin aqidu to ana iya danganta shi kai tsaye zuwa gare ta ba su ya aqidantu da dukkanin aqidojin ba ina fata an gane sai suka ce fa amma ma'rifatul imami fa inna zalika mudrakun min jihati sam'i duna al-aqli dangane da wajabcin shugabanci suka ce hankali ne ya wajabta shugabanci amma sanin wane ne shugaba wannan kuma ana saurare ne mai shari'a za ta ce a wurin ƴan shi'a nadin khalifa har zuwa khalifa na ƙarshe suka ce wannan abu ne wanda yake masmu'un min ash-shari'i lalle ne a ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai kafa shari'a sai suka ce dunal aqli anan ba sai hankali ya shigo ba al-imam al-qurtubi yace wa hadha fasidun wadannan maganganun nasu batattun maganganu ne لأن الأقل لا يجب ولا يخطر ولا يقبه ولا يحسن أتكين شراء المسلمين كي حنكلي بإسي وجب تابا كما يد حنكلي تنانيش بإسي حكم كي دشيشي كتابا كما يد أحنكل كبا أيامونا نأبو كو أكيوتة أبو سي أبن شراء تشيشي حنكلي زي ببايا نفاتا أنغاني وإذا كان كذلك يتيتو تند الأمر هكيكي sabata annaha wajibatun min jihati shar'i ya tabbata kenan cewa khalifanci wajibi ne ta bangaren shari'a la min jihati al-aqli ba wai a hankalta ba sai ya ce wa hadha wadihun wannan abu ne wanda yake a sarari dan haka in ka hadu da ɗan shi'a wayan da zai fara maka sai ya dauko maka wani scenario mai tsawo sai ya ce maka a zamanin annabi Ibrahim ya roki Allah da Allah madaukakin sarki ce inni ja'iluka lin-nasi imama sai Ibrahim yace wa min zurriyyati sai Allah yace la yanalu ahdi adh-dhalimi Allah yace zan nada ka kai ne jagoran mutane sai annabi Ibrahim yace Allah daga cikin zurriyata a sanya a samar da shugabanni sai Allah yace ya amshi addu'a kuma yayi alƙawari amma wanda diye zalunci daga cikin su ba zai kai ga wannan alƙawari ba shikenan sai dan shi yace maka kaga daga nan ne asalin shugabanci ya fara in ka ce mishi to mu je inji to in ka fara fadin haka dama zai san ka san abin da kake yi dan zai dauko maka wani dogon tarihi ne sai ya ce maka da aka taho daga cikin gidan sai aka samu dan shi Ishaq Ishaq shi ya haifi waɗannan ƴaƴa su Yusuf da sauransu, a cikin su aka samu annabawa har aka tafi salsala ta tafi har ta taho aka haifi annabi Isa. Daga wannan lokaci ne zalunci ya bayyana ta wannan bangare, sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke wannan abu sai ya dawo da shi gidan Isma'il. Da ya dawo da shi gidan Isma'il sai ya ce maka to kaga ka koma can baya ka gani, zaka ga abun gado ne tun daga Ibrahim har aka taho kan Ishaqa, har aka taho kan Yaquba, har aka taho kan Yusuf, aka sake tahowa sai ya taho maka aka zo kan Dawud Sulaiman. To duk in ya kawo maka waɗannan scenario din, abun fa ya kare, in kana da ilimi ya kare, in ya gama kawo maka shikenan, sai ya ce to yanzu kaga abun ya taho kan Isma'il. To daga Isma'il ya taho har zuwa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka kaga kenan, in ka fahimci abun ashe da jini ne, to tunda da jini ne ake gado, to ai ba wanda ya dace kenan sai ainihin Sayyidina Ali shine jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai ka ce to natsu da kyau, yanzu ba nazariya ta ba, wato ba philosophy na ba, ba scenario na ba, naka. Lokacin da Ibrahim ya rike, sai Ishaqa, daga Ishaqa sai Yaqub, daga Yaqub saiwa sai aka samu ainihin Yusuf. Daga nan waye cikin ƴaƴan Annabi Yusuf kuma ya zama khalifa? Shikenan sai ta fantsama, sai ta shiga jinin Ibrahim kawai, jinin Ibrahim ta hanyar Ishaqa. Daga nan ne ta fado kan Dawud, daga Dawud ta fada kan danshi Suleiman, daga kan danshi Suleiman ta sake fantsama jinin Ibrahim, ta yawo inda ta yawo, ta koma ta sake fadowa, ta bayyana ainihin akan Annabi Isa. In ba haka ba, Annabi Isa waye baban shi? Annabi ne baban shi? To baban shi da take bai da uba Annabi ya ce? To kaga ya akai kenan. Ashe in ka ce jini ne, ba wai jini na ɗa ba, sai a da a ce mishi. Sannan akan tunaninka kuma, shi Aliyu ɗa ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Ba ɗa ne gare shi ba, jini ne na dangantaka. Abin da za a ce Quraysh shine kakansu gaba ɗaya, Quraysh shine kakan gidan. Wannan Quraysh da ya zama shine kakan gidan, ta hanyar shi ne aka zo aka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ta hanyar shi Abu Bakar yake, ta hanyar shi Umar yake, Usman ta hanyar shi yake, Aliyu ta hanyar shi yake. Saboda haka dukkan waɗannan jikokin waye? Jikokin Quraysh ne. Dan haka shi kuma Quraysh salsalar shi tana ƙarewa zuwa ga Isma'il, Isma'il kuma yana ƙarewa zuwa ga Ibrahim. Dan haka ashe kowane ne in harba Quraysh ne, ku kiyaye, na kawo muku alakar wannan hadisin ne, kowane ne in harba Quraysh ne ya zama shugaba na al'ummar musulmi, to har yanzu tana nan gidan Annabi Ibrahim da ya ce wa min zuriyati. Dan haka a khilafance babu bambanci, ta fado kan Abu Bakar, kan Usman ta fada, kan Aliyu ta fada, kan Muawiya ta fada, kan Yazidu ta fada. Abinda ake so ta tabbata shi ne, ta tabbata cewa jinin Quraysh ne, kuma waɗannan dukkaninsu Qurayshawa ne. Ko baka karanta hadisi ba, ko adab ka karanta, al-adabul arabi, zaka ga cewa salsalar daga kan Annabi Ibrahim har zuwa kan Quraysh, daga nan ne ta fantsama. To duk waɗannan Qurayshawa ne, to tunda ku Qurayshawa ne, duk wanda ta tabbata wa min zurriyati, daga cikin zurriyar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Daya kenan. Na biyu, idan har ka yadda Allah ya karbi addu'a Annabi Ibrahim a yadda yayi ta, to idan ka ce khalifancin Abu Bakar ni Siddiqu bai dace ba, to yanzu nan ka soki Al-Qur'ani. Domin Annabi Ibrahim da Allah ya ce mishi zai sanya shugabanci gare shi, sai ya ce wa min zurriyati, ya Allah daga zurriyata ma a sa. Sai ya ce la yanalu ahadiz zalimina, wanda da yake azzalimi ne ba zai samu wannan alƙawarin ba, ba zai samu wannan ainihin khilafa ba. Idan ka ce Abu Bakar ne Siddiq, ko Umar, ko Uthman, ko Yazidu, ko Muawiya, ko wane ne, ka ce azzalimai ne waɗannan, me kake cewa kenan? Khilafar Annabi Ibrahim ta dawo kan azzalimi, Qur'ani ya karye kenan. Ƙarya ne sai dai kai ka karye da kai da tunaninka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Wannan scenario shine yanzu ɗan Shi'a suke samun elites, sai ka je ka samu mutum yana da degree dan boko ne ya yana aikin gwamnati a Abuja ko a Kaduna sai ka samu sun ruda mishi wannan tunanin wai da ya haɗu da kai wai shi zai maka wayau wai sai ya ce maka ina da wani dan tunani ne amma fa ni ba malami bane yawa kuma zaka iya mini gyara sannan kuma ni ba jayya nake so ba ni ina son ne in fita daga dirgingimin da Shi'a Sunni suke yi abinda nake so ina son ne tsakani da Allah wane ne ya cancanta ya zama khalifa shine sai na zaunar da wani bai wuce wata guda ba sai nace ka ce baka son rikice ce nace wannan matsalar da ka dauko tunda ake a musulunci ba a taba samun matsala mai rikicinta ba ka ce kai ba rikici kake so ba wannan matsalar tunda ake a musulunci ba a taba samun mai rikici irin ta ba sai nace amma ne maka alƙawarin zamu tattauna amma ka yadda zaka rufe daga office zamu je mu samu wani garden zamu samu wani lambu ne wanda zamu zauna kuma in mun zauna in dare yayi gobe zamu ci gaba jibi zamu ci gaba ba za ka ce a kai ta ishe ka ba yace eh muna fara magana kuma sai yace to ai shi ya ce shi ba malami bane nace a nace to bari in ga maka idan kai baka san dakon abin da kake dauke da shi ba ɗan Shi'a ne suka besa maka wannan gubar sai na koma mota ta sai na dauko wani document nace ba wannan aka baka ba sai ce kamar aljani nace a amsa mini ba wannan suka baka ba shine abin da suke wa yan boko kenan sai su dauki document sai su bai sai je karanta shikenan sai su rikita mishi tunani sai ce wai shi bai san shiga rigingimin Sunni Shi'a fadin haka ma ka shiga kana cewa Sunni Shi'a ka gama shiga rikicin rashin shiga shine ka je a koya maka Qur'ani da hadisi kai aiki da shi shine baka shiga ba amma in har zaka ce Sunni Shi'a khilafa Abubakar Aliyu shike a cikin rikicin ma kake ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da ainihin al-Imam al-Qurtubi ya tattauna wannan mas'ala wadda tana da matukar muhimmanci ya yi maganganu masu tsawo dangane da al'amarin khalifancin nan wanda insha Allah ta'ala zamu dawo zuwa ga wannan maganganu na ainihin wato al-Imam al-Qurtubi sai dai ba lalle mu dawo su ainihin wato ta kan shi kai tsaye ba akwai wani babban malami wanda ya sharhin ainihin muqaddima ta aqidar risala malamin mu ne mai suna ainihin al-Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr ya sanya wannan sharhi na muqaddimar risala qatful janiyyid dani sharh muqaddimati risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani gashi wannan littafi a cikin shi ya dauko maganganu daga al-Imam al-Qurtubi amma abin da yasa ne sha'awa in kawo su daga gare shi ya tsaya ya tace waɗannan maganganu dangane da wacce hanya ce ake iya samun shugabanci a musulunci a tabbatar da cewa wannan shugabanci ya tabbata khilafa islamiyya malan yace tatimmu wilayatul amri bi ahadi umurin arba'a ga hanyoyi guda hudu waɗannan hanyoyi ta hanyar su ne ake samun shugabanci kuma wannan shugabanci ya tabbata shugabanci na musulunci al-awwal hanya ta farko annasu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kamata jama'a ku fahimci muhimmancin waɗannan mas'alolin da muke tattaunawa kuma suna daga cikin wajibin da ke kan duk wanda yake tafsirin al-Qur'ani ya tsaya ya rinka farfashewa mutane hukunce-hukuncen da suka zo a cikin al-Qur'ani domin su san su waɗannan matsalolin yanzu muke tattauna su ana nan wata ran zaka ji mas'ala ta taso akan irin su shi yasa fa'idar a zauna ana karantar da mutane kenan ba wai a sauke musu Qur'ani ba badi ma a sake hawa a sake sauka badi waccan ma a sake hawa a sake sauka a zauna a karanta musu al-Qur'ani ai ta musu sharhin shi hatta yadda sahabbai suke cewa kar ya zama himmar ka ita ce karshen sura kana duba kana cewa tabbijan har yanzu aya ta 32 ake har yanzu aya ta 34 ake yaushe za a sauka ne wannan ya saba wa manhajin malaman farko ana tsayawa ne a hankali ana diban ilimi a duk inda aka samu wata gaba dan haka kaji hanya ta farko daga cikin hanyar da ake samun shugabanci ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi nassi malan yace law nassa ala ahadin bi ainihi fa innahu yakunu khalifatan bidhalika idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wani shine khalifa to wannan dalili ne akan wani din shine khalifa wa qad qala ba'd ahli al-ilmi an samu wasu cikin malamai suka ce inna khilafata abi bakr radiyallahu anhu tammat bidhalika suka ce khalifancin Abubakar ya faru ne ta hanyar nassi. Annabi ya nassanta Abubakarin ne ya ce shine khalifa. Was sahihu, wannan magana ba daidai bace, maganar da take daidai annahu lam ya'ti nassun khas an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ta'yini khalifatin min ba'di. Ingantacciyar magana jama'a, babu wani nassi. In aka ce nassi jama'a, abinda baya daukan ta'awili. Akwai nassi karara game da cewa Abubakar shine khalifa? Babu. Akwai nassi karara game da cewa Ali shine khalifa? Babu. In aka ce nassi, ana fadin abinda ba zai dauki ta'awili ba. Ba nassi irin naka kai Bahaushe ba da an ja aya kace ka ji nafsi, ba haka ake nufi ba. Nassi, abinda ake nufi da nassi, hujjar da yake ba ta daukan wata fassara duk inda za a kai a kogo sai kwaya daya. Duk hadisan da zaka kawo dangane da ishara Abubakar ko ka kawo dangane da falala Aliyu, sai a ce waɗannan ba nassi bane akan mas'alar. Waɗannan maganganu ne da Annabi ya faɗi dangane da falala Abubakar ko dangane da falalar Umar, amma ba nassi ne karara ba. Dan haka malai yake cewa la Abi Bakrin wala ghairihi, babu wani nassi da yazo karara akan Abubakar ko kuma wani. Kama kala Umar, kama yadda Umar yace law tuliba minhu an yastakhlifa fi mard mautihi qala in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni Abubakr wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Lokacin da ainihin wato lamma tuliba minhu an yastakhlifa fi mard mautihi, sayyidina Umar ne yazo zai rasu jama'a, sai aka ce mishi ranka ya dade, wane ne zai zama khalifa a bayanka? Yace to idan har na nada khalifa a bayana, nayi koyi da wanda yafi ni daraja, shine Abubakar ne Siddiq. Da Abubakar ya tashi rasuwa sai yace inna rasu, Umar ne shugaban ku, dan haka nima in nayi haka nayi koyi da shi, kuma yafi ni daraja, ya cancanta in yi koyi da shi. Sannan in kuma na bari ban nada muku khalifa a bayana ba, to nan ma nayi koyi da wanda yafi ni daraja, shine ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan hadisi yana nan cikin sahihul Bukhari a lamba ta 7218, Muslim a lamba ta 1823. Yanzu wannan nassi ne karara daga sayyidina Umar cewa manzon Allah bai nada khalifa ba, ko kun fahimta? Dan ya ce inna bari nayi koyi da wanda yafi ni shine manzon Allah, in kuma na nada nayi koyi da wanda yafi ni shine Abubakar. Jama'a kun fahimci wannan? Sai malam yace wa jaa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama nususun tadullu ala anna Abubakar huwa al-ahq wal aula bil amri min ba'dihi. Sai dai akwai wasu nasoshi waɗanda suka zo waɗanda suke nuni akan cewa shi Abubakar, ku duba da kyau jama'a, yace tadullu, nasoshin suna nuni, bai ce waɗannan nasoshi ne akan Abubakar ba, suna nuni wato suna ishara, suna gwaji a fakaice cewa Abubakar shi yafi dacewa kuma shine yafi cancanta bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mislu taqdimin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama iyyahu fi salati bin nas fi marad mautihi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Misali, lokacin da manzo Allah yazo zai rasu, wane ne ya nada ya rinka wa mutane limanci? Abubakar bin Siddiq. Wannan dalili ne akan ishara. Ishara ku ba nassi bace, ishara ce cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amintu da jagorancin Abubakar bin Siddiq a sallah. To yanzu wannan ishara ce a fakaice, in wannan mutumi da na danka amanar limancin sallar musulmi da hannun shi, yawaye gari ya zama liman, ya zama khalifa, ba ni da nadama akan haka. Ko kun fahimta jama'a? Sai ce wa awdahu shay'in fi zalika, hadisin da yafi fitowa karara dangane da wannan nuni, ma rawahu al-Bukhari, hadisin da Bukhari ya ruwaito a lamba ta 2666, da Muslim a lamba ta 2387. Wallafzu li Muslimin an Aisha radiyallahu anha, lafazin nan da zamu karanta na Muslim ne. Aisha tace qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi maradihi idi li Abubakr wa akhaki hatta aktuba kitaban, yace tafi ki kira mini Abubakr babanki da kuma dan uwanki, kije ki kira mini ainihin su. yadda zan rubuta wata takarda, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, ina jin tsoron kar wani mai kwadayi yayi kwadayin shugabanci a bayana, wa an yaqula qa'il, ina kuma jin tsoron kada wani ya ce shine yafi dacewa. Sai annabi ya cike maganar shi sallallahu alaihi wa sallama da cewa wa ya aballahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, Allah da manzon shi, Allah da muminai ba su yadda da kowa ba sai Abu Bakar. Allah da manzon shi sun ki kowa ya zama shine zai hau kujera ta sai ainihin Abu Bakar. Yanzu wannan nasi kun ga nasi ne akan ishara, amma ba nasi ne karara ba, dan har yanzu nasin bai fito ya ce karara Abu Bakar ne khalifa ba. In ba a samu nasin da yake karara Abu Bakar ne khalifa ba, ko Aliyu ne khalifa, duk nasin da baka kawo sai dai ka ce wannan nasin yayi ishara, amma ba wannan nasi karara ne akan cewa wane ne ba, yayi ishara ne shi nasin. Ina fata an gane jama'a, kun ji hanya ta farko wadda ake samun ainihin wato khilafa. Wannan hanyar wallahu alam malamai da suka dube ta suka ce idan shugaba mai rasuwa ya ga cewa babu matsala zai iya fitarwa da musulmi shugaba ta wannan hanya, in ya hasashi akwai matsala to babu laifi yayi maganganu na isharori, in ya kuma fahimci ya gamsu da cewa sun nunar da za su iya zaɓar wa kansu shugaba to wannan babu laifi akan haka. In ba ku manta ba, na taɓa kawo muku wannan tarihin da jimawa, asalin fitinar da Mala Abubakar Tureta ya shiga a cikin almajiran Mala Abubakar Mahmudu Gumi, ana cikin karatun Sahihul Bukhari da Al-Asr, karatu ya karatu, sai aka zo magana dangane da wane ne ya cancanta ya zauni kujeran Mala Abubakar Gumi in ba shi. Sai Mala Abubakar Gumi sai ya ce ba ga Abubakar Tureta ba, dan duk a cikin tafiyar a wannan lokacin babu wanda yake karatu da siyan littattafai da zama a karance su a zauna a yi nazari da sanin menene duniyar musulunci take a yau irin Mala Abubakar Tureta, ina maganar shekaru 30 da suka gabata. Saboda haka Mala Abubakar Gumi sai ga irin wannan kujera, to dole ne a samu cikin ƴaƴan gwagwarmaya wanda kuma a shirye yake da yayi karatu ya sai littattafai ya karanta, sannan ya jagorancin musulmi ga abin da ya fi dacewa. Tun daga ran da Mala Abubakar Gumi ya faɗi wannan maganar, ba su bar Abubakar Tureta ya zauna lafiya ba. Aka ce ɗan shi'a ne, aka ce ɗan kaza ne, aka ce ɗan kaza ne. Mala Abubakar Gumi wata rana aka zo aka kira shi taro, an gina wannan masallaci kenan ba da daɗewa ba, ko wata biyar ba a kai ba lokacin nan, da La'asar akan Abubakar Tureta fa ɗan shi'a ne. Mala Abubakar Gumi ya ce to kai sun ce ɗan shi'a ne, me zaka ce ce ni ba ɗan shi'a ba ne? Ya ce to shikenan magana ta ƙare, mun tambaye shi shi ɗan shi'a ne kamar yadda kuka ce ya ce shi ba ɗan shi'a ba ne, kuna da hujja da za ku kare maganar ku? Domin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara, kuna da hujja akan da'awa da kuka yi cewa shi ɗan shi'a ne? Sace ba su da wata hujja sai dai a dubi rawanin shi irin na Khomeini ne, a dubi gemun shi ya fi naka tsawo kai kan kamala, sannan duban shi yana yanke wando, sannan da an yi abu sai ce Allahu Akbar, sai mala ya ce a waɗannan su ne asalin musuluncin da muke kira zuwa gare shi. Sai suka ce sam, to da aka matsa sai da Mala Abubakar Gumi ya fashe da kuka. To sai kowa hankalin shi ya tashi ya ce haba jama'a, mun ce ɗan shi'a ne, ya ce shi ba ɗan shi'a ba ne, mun tursasa ice yanzu kuna da iko a kan shi, in ya ce muku shi ɗan shi'a ne ya kuka iya da shi? Ku malamai ne, shi malami ne, in ya ce shi ɗan shi'a ne ya za ku yi? Iyaka ku ce kun kore shi daga ƙungiyar, bayan haka kuna da wani abu? Sannan fataren ya tashi dab da magariba, annan tudun wada aka yi wannan taron yau kusan shekara 30 da ta gabata. To idan kun fahimci wannan jama'a, idan yanzu shugaba ya fahimci cewa in ya nuna wane, dama wasu suna sarai, to in aka nuna wane, to su wane kuma za su yi cibayyo a kan shi. Eh? To don haka sai ya ja bakin shi shiru sai karantar da su abin da zai fi zama maslaha. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwanta bai nada wa al'ummar musulmi keke da keke cewa wani bane, sai dai isharori sun tabbata akan Abubakar bin Siddiq waɗanda annabi ya nuni a kai da nuni, amma ba da ƙararar cewa Abubakar kai ne khalifa a bayana ba. Babu wani ahli sunna da zai iya kawo maka haka, haka babu wani dan shi'a da ya isa ya kawo maka cewa annabi ya ce Aliyu kai ne khalifa a bayana. Din nassin da zai kawo maka sai dai kawo maka annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Annabi ya yi wasiya da ahlul baitin shi a kula da su, a kula da su. Duk waɗannan nassoshi ne waɗanda suke nuna falala sayyidina Ali, suke nuna falala ahlul baiti. Muqabilin su akwai wasu nassoshin da ke nuna falala sahabbai wanda Abubakar ya shigo cikin su, ko muqabilin su kuma akwai wasu nassoshin da ke nuna falalar shi kanshi sayyidina Abubakar bin Siddiq. Dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata mata ta zo wurin shi da fatawa, sai ya bata bayani, ya bata bayani, tace to za ta je ta dawo, idan ta zo bata same shi ba fa, sai ya ce ba ga Abubakar ba. Duk wannan menene? Ba isharori bane, amma ba cewa waɗannan ansar da suka ce minna amirun wa minkum amir sun yi ridda ba, sai aka ce a'a, malamai sun yi kokari ne cikin sahabbai suka dawo da tunanin su cewa minna amirun wa minkum amirun ma bata taso ba, domin ana samun imara ne da khilafa da imama a cikin Qurayshawa, ku kuwa duk mutanen Madina gaba ɗaya babu ba Qurayshi ko kwada, dan haka ba ku cancanta ku zama khulafa ba har abada. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Dan haka kun ji hanya ta farko daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya yadda a samu khalifa, shine a samu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Asani, hanya ta biyu, ittifaqu ahlil hal wal aqd. In aka samu waɗanda wuka da nama, wato waɗanda a zamanance ake kiran su king makers, su wane ne al'umma suka yadda cewa in babu shugaba su ne suke zuwa su zauna dan zabar musu shugaba. To idan waɗannan mutane suka haɗu ala ta'ayin khalifa, akan ayyana khalifa, in suka fito, yanzu misali mafi yawanci ko kusan dukkan fadojin ƙasar Hausa zaka samu akwai wasu dattawa waɗanda suke zaɓar sarki. Idan suka fitar da sarki suka ce ga wanda suka zaɓa, ba dan Bature ya musu tsiya ba, dan kun san Bature ya musu tsiya, yanzu duk wani sarki da suka zaɓa sai in gwamnan jihar ya yarda da shi. Gwamnan jihar shine matsayin gwamna, ai gwamnan jihar shine matsayin Bature. In ya yarda to in ba haka ba sai ya soke, sai ya zabi wanda ya so, shikenan ya rabu da so su je can su ta warin baki a fada. Ina fata an gane. Dan haka da sarki ya mutu su kai kudi nan, su kai kudi nan, su kai kudi nan, karshenta duk a gama cinyewa masu takara kudi, gwamna yana nan da wani nashi kawai sai nada. Ko kun fahimta? To waɗannan ahlul hal wal aqd su an yadda idan suka zartar da cewa misali al'ummar musulmi suna da wasu mutane waɗanda suka zaɓa suka fitar da su, waɗannan mutanen in suka fitar musu da shugaba sun amince, za ku ga jam'iyyun siyasu sukan yi irin wannan. Yanzu ga masu jam'iyyu da masu ƙuri'a duk a cikin gari, sai kawai uwar jam'iyya sai ta ce ta fitar da wasu mutane zaɓaɓɓu waɗanda su ne za su fitar mata da ɗan takara, ko kuma su za su fitar mata da gwamna ko makamantan haka. Ba muna cewa kama karyansu daidai ba ne, a'a, muna faɗin king makers, ma'ana ahlul hal wal aqd, akwai wannan a musulunci. To idan suka zabi wannan to babu laifi. Malai yace wa yadullu lahu ittifaqu sahaba ala ikhtiyari abi bakr lil khilafa ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama wa huwa ittifaqun mustanidun ila nususin dalla ala annahu al haqq bil khilafati ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama wa minha ma taqaddamat al isharatu ilayhi qariban. Daga cikin abin da ke nuna mana haka, zaben Abubakar bin Siddiq, mun dai ji cewa ba nassi ne annabi ya ce Abubakar ne khalifa ba, to sannan kuma ba fito da shi gaban al'ummar musulmi aka yi, aka ce jama'ar musulmi duk ga ku an tara ku, ku saka ƙuri'a, ku zabi wa kuke so, Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko kaza. A'a, an samu wasu zababbun mutane ne waɗanda al'ummar musulmi gaba ɗaya sun amintu da su, suka fito suka ce jama'ar musulmi mun zaben muku Abubakar a matsayin khalifa, dan haka gashi mun yi shi muke taffa. Sayyidina Umar ya mika hannu, wane wane wane, duk suka zo, shikenan kowa ya zo ya taba da hannun shi. to hakan akai haka ta tabbata. As-salis, hanya ta uku, an ya'hada al-khalifatu ila rajulin yali al-khilafa min ba'dihi, khalifan da zai rasu yace bayan shi ga wanda ainihin zai gaje shi, to wannan babu laifi akan haka. Misalin wannan hanyar ta tabbata sai yace kama hasala min istikhlafi Abi Bakrin li Umar radiyallahu anha, kamar yadda ya tabbata ainihin wato ta ainihin wato khalifantar da Abu Bakrin, wato khalifantar da Umar wanda sayyidina Abu Bakrin yayi. Wa yadullu lahu asaru Umar radiyallahu anhu alladhi taqaddama qariban, ko magana Umar tana nuni ga haka. Umar mun ji a baya yace me inna nada khalifa a bayana nayi koyi da Abu Bakrin dan yafi ni, dan Abu Bakar nada ni yayi, dan haka ko ga a zamanin khalifancin Umar ba samu jayya ba, Abu Bakar na rasuwa Umar kawai sai ya hau domin me kujerai ya nada shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ar-rabi', hanya ta hudu fa, sai malam yace an yataghallaba 'alan nasi rajulun bil qahri wal ghalaba, a samu wani mutum ya rinjaye mutane, ya rinjaye akan su, fa yastaqirra lahu al-amr, daga ƙarshe kuma al'amari ya tabbata gare shi, sharadin kenan, yazo ya kashe khalifan da ke kan mulki, ko ya kori khalifan da ke kan mulki, ko kuma shi khalifan da ke kan mulki ya ji tsoro ya gudu, sai wani ya zo sai ya mamaye gwamnatin sai ya zo ya nada kanshi, amma sharadin ya zama khalifa fa yastaqirra lahu al-amru, sai al'amari ya tabbata gare shi. Idan jama'a gaba ɗaya suka yi kayar baya suka ce basu yadda ba, bai zama khalifa ba, amma da ya rinjaye su daga baya sai suka ce shikenan sun yadda, kama hasala min intiza'i Abil Abbas as-Saffah al-khilafa min Bani Umayya, kamar yadda ainihin Abbasawa suka kwace gwamnati daga Bani Umayya, da suka kwace kuma jama'a zamanin su suka ba su goyen baya, kuma shikenan ta tabbata. In akai haka shikenan ta tabbata, amma sai wancan sharadin ya tabbata, shine me ya zama jama'a sun amince an zauna lafiya. Jama'a kun fahimci wannan? Waɗannan su ne bayanan da ainihin wato malam ya kawo su. Idan ka karanta tafsirin Qurtubi za ka same su, haka in ka karanta tafsirin Adwa'ul Bayani fi Ibahil Qur'ani bil Qur'ani na malam Muhammad al-Amin Shankiti, shi ma ainihin za ka same su. Sa'annan sai kuma ainihin malam ya ci gaba da wasu dogayen bayanai domin tabbatar da waɗannan maganganu waɗanda ya kawo su. Ga su nan, na karanto su ne daga shafi na 166 da 8 zuwa 169. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, kun ji waɗannan ainihin wato ka'idoji kenan waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar mana da ayoyi na Al-Qur'ani sukutin da guda, yana cewa ya nada ainihin wato Adamu a matsayin ainihin khalifa. To bayan nan sai wasu maganganu waɗanda wasu malamai suka yi, daga cikin waɗannan maganganu akwai ainihin Malam Muhammad Ali Sabuni, hadari ne kuma? To, tunna ga sai a saurara anan jama'a insha Allahu ta'ala, har sai dan ba manta ba karatun mu na ƙarshe na tafsirin Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya saukar mana da ruwan sama wanda muke fatan Allah albarkace mu a cikin shi. Haka jiya da shekaran jiya duk ba a samu damar yin tafsirin ba saboda ainihin ruwan sama din, insha Allahu ta'ala. Idan ba a manta ba, mun karanto wasu ayoyi ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da su, wanda yake ba da tarihin farkon shugabanci a bayan ƙasa, a inda Allah madaukakin sarki ya nada Annabi Adamu alaihi salatu wassalam dan ya zama shine ainihin wato jagora a bayan ƙasa. To wannan ainihin ayoyi da muka karanto su insha Allahu ta'ala su ne muke so malam Majabaki ya sake karanto mana su, mu fassara su sama-sama don mun yi musu cikakkiyar fassara. To sannan sai kuma mu dan fara tattauna wasu maganganu waɗanda muke ganin sun dace a ƙara tattauna a ƙarƙashin ayoyi insha Allah. Bismillah malam.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
الله مدوكين سركي كي بعد الأباري da dukkanin wanda zai karanta alqur'ani ko ya saurari alqur'ani da cewa wa iz qala rabbuka lil malaika ka ba su labari wani dogon tarihi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan nada wani mayau a bayan kasa wato jagora wani shugaba qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha ya ubangiji zaka sanya waɗanda za su yi barna a bayan ƙasa ko kuma ya Allah zaka sanya wanda zai barna a bayan ƙasa wa yasfiku dima sannan ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ga munan mu mala'iku muna tasbihi tare da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka qala Allah madaukakin sarki ce da su inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba waɗannan bayanai ne masu tsawo waɗanda duk mai sauraron mai dan koma baya kaɗan a cikin wannan kaset din ko kuma wanda yake kafin shi mun tattauno matsaloli masu dimbin yawa a ƙarƙashin shugabancin da Allah madaukakin sarki ya shugabantar da annabi Adam alaihi salatu wassalam wannan shugabancin shine ƴaƴan shi da jikokin shi daga cikin annabawa da salihai suka ainihin wato biyo baya a inda Allah madaukakin sarki ya wa daya daga cikin ƴaƴan annabi Adam din mai suna annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam alqauri akan cewa inni ja'iluka lin-nasi imama zan nada ka ka zama jagoran jama'a wannan irin jagoranci ya taho har ƙasa aka saki samun wani cikin ƴaƴan annabi Adam shine Dawud Allah madaukakin sarki ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ka zama jagoran mutane ka zama wakilin Allah madaukakin sarki wajen gudanar da hukuncen Allah a bayan ƙasa shugabanci yana da matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma mun tattauno tun daga shugabancin farko da ya faru a cikin wannan al'umma tamu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah madaukakin sarki ya shugabantar da shi ya jagorantar da shi bayan shi kuma Allah ya shugabantar da sayyidina Abubakar ne Siddiq bayan shi aka samu Umar bayan shi sai aka samu Sayyidina Usman sannan sai Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki daya bayan da muka tattauna hanyoyin da aka bi aka zabi waɗannan khalifofi jama'a yana da kyau kafin wata magana wadda na so dan fara tattauna mana ita daga cikin tafsirin Malam Muhammad Ali Sabuni wadda wannan za ta bani dama zan dan yi magana dangane da shi tafsirin da mai tafsirin in lokacin yayi insha Allah ta'ala wata magana mai muhimmanci da muka fara tattaunawa dangane da waɗanne hanyoyi ne ake bi ake zaben shugaba a cikin addinin musulunci idan muka manta ba daga cikin hanyoyin muka ce akwai hanyar da za ta zama shi shugaba mai rasuwa ko kuma shugaban da ya sauka yayi wasiya akan cewa bayan shi wane shine shugaba wannan irin sunna ta tabbata daga sayyidina Abubakar wanda da haka ya nada sayyidina Umar in kuma ya zama shugaban bai yi haka ba ya bar kofa a bude amma yayi wasu isharori to wannan ma ta tabbata ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da ainihin wato shugabanci a bayan shi ya bar hanya a bude amma yayi ta haskakawa game da darajoji da martabobin sayyidina Abubakar da kuma cancantar shi wajen ainihin ya rike wannan al'umma domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya danka al'amura masu dimbin yawa na shugabanci a hannun shi daga cikin al'amari mafi girma da manzon Allah ya yarda ya danka sayyidina Abubakar as-Siddiq shine ainihin imara ta aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa yayi aikin haji ba bayan dawowa Madina za a tafi aikin haji sai ya nada sayyidina Abubakar a matsayin amirul haji aka zo dab da zai rasu ya ainihin nada sayyidina Abubakar ya jagoranci musulmi dangane da al'amarin da ya shafi sallah to duk waɗannan isharori babu laifi idan ainihin shugaba yayi kuma muka faɗi daga cikin hikimomin da za su sa shugaba yayi haka waɗanda daga ciki shine tsoron wani abu wanda zai iya faruwa na tawaye ga shi wannan wanda shugaba din ya ayyana. Idan ya ji tsoron za a samu matsaloli makamantan haka, to zai iya barin kofa a bude, inna ma ya haskaka. Sannan daga cikin hanyoyin shi ne a kafa komiti na mutanen da yake an amince da su. Waɗannan mutane da aka amince da su, ba ana amincewa da su bane kawai saboda su ne ƴaƴan wani, ko kuma saboda su ne waɗanda suka ba da gudunmawa aka gina masallaci kaza, ko aka gina makaranta kaza, ko su ne suka saiwa wannan tafiya mota, ko kuma su ne pioneers, wato su ne waɗanda da su aka fara ainihin tafiyar. A'a, za a dubi waɗanne nau'uka ne, waɗanne siffofi ne suka ba su cancanta, waɗanda in Allah ya so a karatuttukan da zamu fara yi yau da kuma waɗanda zamu ci gaba, zamu faɗi irin siffofin da suka cancanci shugaba. To duk irin siffar da ta cancanta ga shugaba, to irin masu waɗannan siffofin ne ake zaben su su zama ƴan committee na amintattu dangane da shugabancin musulmi. Shine idan an nada musu wannan shugabanci a hannu, idan ta rikice ɗaya daga cikin su zai iya zama kawai, don dama ya cancanta. Ko kun fahimta jama'a? Misali jama'a, a tsari na tukin direbobi manya-manya masu jan babban mota, zaka ga cewa duk lokacin da za a dauki wanda za a ce karam mota, za a yi doguwar tafiya daga Sokoto zuwa Lagos, ko za a taho daga Calabar za a taho zuwa Maiduguri, wanda duk kaje an ce karam mota, ba wai karam mota bane fa hasab, shi kanshi driver ne mai zaman kanshi, wanda inda za ta rikicewa wannan driver da rashin lafiya ko wata larura, shi ma zai iya tuka motar. Ba wai kawai za a sa wanda zai rinka jefa waigi bane yana ainihin ba da hannu. Ina fata an gane. Don haka dukkanin wanda za a saka shi a cikin kwamitin zabar shugabanni, lallai ne dole ne ya zama daga cikin mutanen da suna da siffofi na shugabanci. Sayyidina Umar shi ya fara sunnanta haka, a inda ya fitar da kwamiti na mutane shida. Waɗannan mutane guda shida, Sayyidina Umar ya ba su ƴanci da izinin cikin su su fitar da ainihin shugaba, wanda kuma duk ta fada kanshi Sayyidina Umar ya amince da haka saboda sun cancanta. Ina fata an gane. Inna ma kissar ƙarya da ke cikin wannan labarin, kamar yadda muka fara karantawa a cikin ainihin karatuttukan hiqba, cewar wai da aka ce Umar ya ce bayan kwana kaza idan har ba su zaɓi wanda yake shugaba cikinsu ba, wai sauran musulmi su kashe su. Wannan kissa ƙarya ce, ba ta da asali jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To hanya ta hudu, wadda ita ce hanyar da za a samu wani ya kwaci mulki da ƙarfi. Idan ya kwaci mulki da ƙarfi, jama'a suka yadda suka yi mai mubaya'a, to shari'ar musulunci ta yadda. Amma in ya kwaci mulki jama'a suka ƙi mishi mubaya'a ta rikice, to ba za a ce waɗannan jama'a sun yi tawaye ga shugaba na musulunci ba, dan ai ba su riga sun yi mishi mubaya'a ba. Ko kun fahimta jama'a? To yanzu sai mu dawo mu waiwaye adan tafiya. Hanya ta uku ta zaben shugaba ita ce hanyar da za a nada wasu mutane waɗanda ainihin wato ake kiransu ahlul halli wal aqdi, ma'ana mutanen da sun isa su kulla, sun isa su warware. Waɗannan mutane a tsari na shari'ar musulunci, idan har ɗaya daga cikinsu, ku ji wannan magana da kyau, ya zo ya zaɓi shugaba ya mai mubaya'a, to malamai suka ce sauran ya lazimce su su dawo su yi mubaya'a da shi. Barka ji abin da al-Imam al-Qurtubi ya ce, fa in aqadaha wahidun min ahli al-hall wal aqdi fa zalika thabitun. Daga cikin committee na king makers, waɗanda aka yarda da su su zaɓi sarki ko su zaɓi shugaba, idan ɗaya daga cikinsu ya ainihin wato kulla mubaya'a shiga wani wanda ya ga ya cancanta, to shikenan wannan shugabanci ya tabbata. Wa yalzamul ghaira fi'luhu, to wajibi ne sauran kuma su karɓi wannan hukunci da yayi. Khilafan li ba'dhin nasi haythu qala la tanqidu illa bi jama'atin min ahli al-hall wal aqd wa daliluna. Malam yace ko da yake an samu wasu mutane daga cikin malaman fiqhu sun ce a'a, shugabanci ba zai kullu ta hanyar ɗaya daga cikin ƴan committee idan yayi mubaya'a ba, sai ce yo, amma mu ahli sunna dalilin mu akan cewa shugabanci na shugaba na iya tabbata, maka samu ɗaya daga cikin committee zaben shugabanni yayi mishi mubaya'a, yace anna Umar radiyallahu anhu aqada al-bay'ata li Abi Bakr. Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda a lokacin da suka je aka zauna a wannan rumfa da ake kiranta ainihin wato Saqifu faqifatu bani sa'ida, waɗannan su ce kaza, waɗannan su ce kaza, sai ya ce mudda ya daka ya Abubakar, miƙo hannunka ya Abubakar, sai Abubakar ya miƙo, sai sayyidina Umar sai ya cafa hannun sai ya ce yayi mushi mubaya'a, ya kira sauran su yace su ma su zo su yi mubaya'a, sai aka fito masallaci aka zo da sayyidina Abubakar, ga shugaba mun zaba, jama'a ku yi mubaya'a, jama'a suka ci gaba da mubaya'a. Sai ce walam yunkir ahadun min as-sahabati zalika, babu wani daga cikin sahabbai wanda ya inkarin haka. Duk waɗannan maganganu da suke ce muku su sayyidina Ali sun ja baya, su Abbas sun ja baya, nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiqin. Ahli sunna ku je ku karanta tarihi, a daina wasa da hankalinku. Kawai mutum ya je a zaunar da shi a gaya mai magana, kawai shikenan sai ya zo sai ya muku ƙarya, ya san cewa ba kwa karatu, ya san cewa littattafan naku ma ba ku san su ba, sai ya ce maka a cikin Buhari, a cikin Abu Dauda, a cikin Muwatta, a cikin kaza, cikin minti uku sai ya faɗi sunayen littattafai guda takwas, sai ya rikita ka, sai ka fahimci ƙarya, sai ka fahimci cewa da gaske ne, sai ka ce mishi a take ta nan, ga Buhari daya kawai, nuna mana ina wannan magana take. Sai kuma ya ce maka time constraint, da yake dan boko ne, sai ya ce maka matsalar lokaci, sai a ce a yo me amfanin baɗi ba rai, me amfanin ai ta lissafa littattafai ba a tabbatar da kwaya daya ba tunda shakka ta zo, tabbatar mana da maganar inda take a littafi daya, nan da kwana bakwai sai mu ci gaba da magana, babu matsala. Ai ba an ce mana gobe za a busa kaho bane, ina fata an gane. Idan kun gane wannan jama'a, ya tabbata sayyidina Abubakar as-Siddiq Umar yayi mushi mubaya'a, yake rayi sahabbai suka zo suka yi mubaya'a, baki ɗayan su suka yi, wali annahu aqadun, kuma ai khalifanci kudurtawa ce, yarjejeniya ce, fa wajaba Allah yaftaqira ila adadin yaqidunahu, kama aure ne ai jama'a, aure ba a buƙatar jama'a da yawa, shedar auren ce ake buƙata. Idan da kai da mahaifinta yace wana na baka, kace ka karba, shikenan aure ya kullu. Abinda ake bukata shine a dawo a zo a samu jama'a waɗanda za a faɗa musu, in aka faɗa musu kuma ba cewa za a yi wai a sake kulla wannan magana ba, ta riga ta kullu, kamar ciniki ne. Zai yiwu a ce dukkan ciniki da aka ce zai da shaida kaza kaza, mutum ya zo zai sayya, sai a ce sai an zauna an yi yarjejeniya a gaban jama'a, a'a, za a iya kulla cinikin ya zo daga baya sai a kira shaidu sai su zo su shaida. Haka al'amarin khalifanci yake, كسائر العقود يتي كما سوران اينهم واتو يرجينيوي. قال الامام ابو المعالي, الامام ابو المعالي ابن الجويني يكي تشيوا, من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمت, واند دك اكا اينهم واتو يمشي مبايعة تحنير متون قدا لكي تكون وطن دسكة چنچنت سي مبايعة رسكي تشيكي نوى نن خليفانشي يقولو, ولا يجوز خلقه من غير حدث او تغير امر بحالته, ace saboda wani juyin juye hali za a dawo a ce to ai wani kai a matsayinka na king maker da kace kai mubaya'a ga wani, yanzu a zo a sake zama ba a yarda ba, ko kuma a ce ai an binciko ma cewa shi dinnan ka baka, a'a, tunda dai ta riga ta kullu, eh to ta riga ta kullu, magana ta tafi. Qala ibn al-Juwayni, sai yace wa hadha mujma'un alayhi, malaman musulunci duk sun hadu akan wannan magana, ina fatan kun gane. Wannan magana jama'a tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske, tare da cewa zamu zo mu yi magana dangane da shugabanci na kungiyoyi, da shugabanci na malaman committee, da shugabanci na makamantan haka, waɗanda wasu suke daukar wannan shine khilafa ko wannan ita ce imama al-islamiyya, a'a, wannan shugabanci ne na wasu mutane. Baka zargin wani dan bai zo yayi mubaya'a ba, dan in ka zargi wani bai zo yayi mubaya'a ba, kai ma sai ya zarge ka, shi ma baka je kai wa tashi kungiyar ko nashi shugaban mubaya'a ba, ina fata an gane. Dan haka ba wannan ne khilafa khilafa islamiyya ba, ba wannan ce imara imara islamiyya ba, wanda duk bai mubaya'a ba ba a zarge shi, ba a cewa ya raba kan musulmi, domin in haka ne kai ma ka zo ka samu wata kungiyar da nata shugaban, ka zo kai kuma ka kafa naka shugaban, kaga da kai kuma sai a ce ka zama khawariji kenan. Amma ba wanda zai da'awa khawarijinci a kanka, saboda dama duk abin irin wancan din ne, ita ma wancan din ba khilafa bace islamiyya, balle a ce an yi mata khuruji, kai ma taka ba khilafa bace islamiyya, wata tafiya ce kawai aljama'iyya, ma'ana wata tafiya ce ta wasu mutane da suka hada kansu suka ce za su yi tafiya gaba daya, sai suka ce sun fitar da wani shine shugaban su. to akwai wata hayaniya da take yawo a cikin matasa da sauransu, kullun sai su ce a zo a fara maganar shugaba, a yi kokari a hada kai a samu wani shine shugaba. Basu ma san abin da ake nufi da shugabanci a musulunci ba. Shi yasa nake ganin muhimmancin tare da cewa al-Imam al-Qurtubi ya dibo maganganun masu fadi kwarai da gaske, amma zan bi lokaci daya bayan daya in karance mana su insha Allahu ta'ala. Idan Allah ya sa lokaci ya kure a yau, sai a bi bashin mu a darasi na gaba, mu bi su a hankali, mu tattauna su, mu yi wa jama'a sharhin su tare da ibo bayanai na nasoshin Al-Qur'ani da Sunna da maganganun malaman farko daga cikin mutanen kirki magabata. Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Barka ji abin da Al-Imam Al-Qurtubi yace, al-hadiyata ashara fi shara'it al-imami, yace mas'ala ta 11 sharuɗan da ake nema ga shugaba. Kafin mutum ya zama shugaba, ba shugaban kungiya ake magana ba jama'a, ba shugaban anguwa ba, ba shugaban masallaci ba, shugaban musulmi ake magana. Shugaban musulmin kuma ba wai na Najeriya ba, ba na arewa ba, na duniya. Ana magana khilafa ne, kujeran nan ta annabi Adam ba ita muke sharhi bane, inni ja'iluka lin-nasi imama inni ja'ilun fil ardi khalifa, ita muke ma'ana annabi Adam shugaban wasu mutane ne banda wasu, shugaban duniya ne gaba daya, shugaban yan adam ne gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo ya zauni wannan kujera, wanda shine annabi na karshe da ya zaune ta, shin a matsayin shugaban ansarawa ne yake ko shugaban muhajirai? A'a. A matsayin shugaban larabawa ne yake? A matsayin shugaban duniya ne gaba daya? Waɗanne sharuɗa ne mutum zai cika ya zama shugaba na duniya gaba daya? Don haka duk maganar shugabanci da malamai suke anan, ana maganar shugaban duniya ne na al'ummar musulmi gaba daya, wanda zai zama shine khalifan musulmi duk duniya. Musulmi shi mubaya'a, ina fata an gane. Ga sharuɗan, yace wahiya 11, sharuɗa 11 ne. Al-awwal, sharaɗin farko, an yakuna min samimi quraishin, ya zama daga cikin tsatsan quraishawa. Wannan kabiyar zan zo in yi bayani akan ta can a wata gaba, in kawo mana yadda salsalar me ake nufi da quraishawa ne, dan mutane ba su ma fahimci me ake nufi da quraishawa ba. Nan ce quraishawa mutane gani suke kamar an ce hausawa ko kanawa ko katsinawa, ma'ana menene ma'anar quraishi ne, za mu zo mu bayani in Allah so a wata gaba a cikin darussan mu na gaba. To lallai ne ya zama daga cikin ainihin salsala da jinin quraishawa, in ba haka ba bai halatta ya zama shugaban duniya ba gaba daya. Ina fata an gane. لقوله صلى الله عليه واله وسلم abin da yasa aka ce lallai ne duk wanda zai zama imami ya zama shugaban duniyar musulunci dole ya zama ba quraishi, dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce al-a'immatu min quraish, shugabannin duniya daga quraishawa dole suke. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi, al-imam ahmad ya fitar da shi, al-imam an-nasa'i a cikin littafin shi as-sunan al-kubra daga ainihin sahabi Anas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Babban malami al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ma ya fitar da shi, Imam Ahmad ibn Hanbal ya sake fitar da wannan hadisi, amma kuma ta hanyar sahabi Abu Barzah al-Aslami. Dan haka jama'a kun ji hadisi ne karara, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-a'immatu min quraish, lallai ne jagorori su zama daga quraishawa. Manzo Allah bai ce min bani Hashim ba, ta kiyaye wannan sharadin cewa ya min Quraish. Idan aka ce Quraish, to wata kabila ce wadda ta fi fadi fiye da banu Hashim. Misali, yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba Quraishi ne, amma ba Hashimi. Abu Bakar ne Siddiq ba Quraishi ne, amma ba Taimi. Umar al-Faruq ba Quraishi ne, amma ba Adawi, ma'ana al-Adawi, wanda kake jin dangin su Rabi'atul Adawiyya, gashi nan su wannan matashi malami a ƙasar Masar yanzu Mustafa al-Adawi, to duk wannan gayyar ce ta su gidan ne. Ina fata an gane. Sannan Sayyidina Uthman fa shi kuma al-Amawi ne, banu Umayya ne. To sa'annan sai wa? Sai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali shi kuma fa? Sayyidina Ali wani iri ne? bakureshe ne shi ma, amma bakureshen wani iri? Hashimi. To yanzu da annabi ya ce al'a'immatu min quraish, kasantuwar annabi ya zama khalifan musulmi yayi daidai, Abubakar ya zama yayi daidai, Umar ya zama yayi daidai, Usman ya zama yayi daidai, Ali ya zama yayi daidai, Al-Hassan ya zama yayi daidai, Muawiya ya zama yayi daidai. Me yasa? Saboda dukkan su menene? Quraishawa ne. Annabi kuma ya ce al'a'immatu min quraish. Kun fahimta jama'a? Dan haka sharadi na farko kenan. Amma da yake Qurtubi babban malami ne, yana magana da duniyar ilimi ne, sai ya ce wa qad ikhtulifa fi hadha, ko da yake an yi sabani game da wannan, amma da yake ya san sabanin ba shi da dalili na ɗaya bangaren, sai ya kawo shi da siga ta tamrid, ya ce an yi sabani, bai ma kawo waɗanda suka saba wannan maganar ba, domin waccan maganar ka shamsi, haskenta kama hasken rana ike, domin hadisi ne na annabi karara, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'a'immatu min quraish. Jama'a kun ji matsalar farko, lallai ne shugaban duniyar musulunci ya zama ba quraishi, kamar yadda nace in Allah so ku bi ni bashi, zan ƙara bayani saboda wata gaba da zamu je wadda za a tattauna bayani akan ta insha Allah ta'ala. As-sani, sharadi na biyu, an yakuna mimman yasluhu an yakuna qadiyan min qudatil muslimina, lallai ne ya zama yana da ilimi, yana da karatu, yana da gogewa ta alƙalanci, yadda zai iya zama ɗaya daga cikin alƙalan musulmi, sannan kuma mujtahidan, ya zama hamshakin malami mujtahidi, wanda zai iya jawo nassi ya fassara shi, ya farfasa wannan nassi, ya fitar da hukunce-hukunce da ƙarfin fahimtar shi ta ilimin ijtihadi, lallai ne sai ya zama haka. La yahtaju ila ghairihi fil istifta'i fil hawadith, idan wasu mas'aloli suka faru baya buƙatar sai ya haɗu da wasu malaman, zai iya yin ijtihadi. Shine ana nan zaune sai aka ga wani abu musulmi sun zo suna hurawa suna sha, sunan shi taba, yaya hukuncin shi? Sai ce ta, ai wannan ban taba karantawa a risala an faɗi hukunci ba, to wannan sai dai ku nada shi limamin anguwarku, amma ba dai limamin musulmi ba. Ma'ana shi sai abin da ke cikin risala ko askari ko mukhtasar shine kawai shari'a, ba zai iya yin ijtihadi da kanshi ba. Sai aka zo aka ce mishi algafatta malam, yanzu fa ga wani abu ga mata da ba sa haihuwa, ana diban maniyin su da maniyin mijinsu a hada a cikin wata kwalba, a je a sawwara shi a cikin wani sinadari ba tare da an dibo wani maniyi na wani ba, bayan lokaci sai ya zama da, in ya zama da aka ga ya kusa rika, sannan sai a dauke shi sai a maida shi cikin mahaifarta, sai a dasa shi sai ya ci gaba da tsurowa ta haife shi, ina hukuncin haka? Yace wannan karatun babu shi a cikin askari, to ba za ku nada shi haka ba. Lallai sai ya zama mujtahidi, wanda shi da kanshi ma'ana ya zama gwamnatin ilimi a cikin istinbati wa istikhraj al ahkam al fiqhiyya allati tariqatuha al ijtihad. Sai ya zama yana da alatul ijtihad, ya iya qur'ani, ya iya hadisi, ya iya usulul fiqh, ya goge dangane da harshen larabci, nahwu, sarf, balaga da adab, da waɗannan ala, ma'ana waɗannan ilmomi waɗanda za su hayyaa shi, su kintsa shi, ya iya fuskanta duk wata matsala da za ta zo, ya tsayaye mata ijtihadi shi da kanshi. In ba haka ba bai halatta ya zama ainihin limamin musulmi ba. Sai malam ya ce wa hadha muttafaqun alayhi, malaman musulunci sun hada kan wannan baki daya. Kun ji sharadi na biyu jama'a? Lallai sai ya zama mujtahidi bayan ya zama ba quraishi. As-salis, sharadi na uku, an yakuna dha khibratin, ya zama yana da gogewa, wa ra'ayin, ya zama kuma yana da ra'ayi mai cin gashin kanshi, khasifin bi amril harbi, dangane da al'amarin yaki in yazo, ya zama gogaggen soja ne, kwararren gwarzo ne, sadauki ne, wanda in al'amarin yaki yazo zai iya tsayuwa akan wani ra'ayin shi ya ce ku doshi nan, kar ku sake ku dawo mini sai da kan wani. Ina fata an gane. Ma'ana ba mutumin da zai zama in al'amarin yaki ya taso gaba ɗaya ya ruruce ya shiga ɗaki kawai ya tara wayoyi ana bugo mishi ana ce mishi ai wuri kaza ya kama da wuta wuri kaza yana cewa to ku marmaza ku shirya mana Land Rover mu bi ta hanyar karkashin kasa ko za mu birna wajen binnin kebi daga nan mu fita Kwatano ba irin wannan ba jama'a ina fata an gane sai ya zama wanda yake gwarzo ne sadauki ne wa tadbiril jiyush zai kuma iya tsara rundunonin yaki wa shaddu thughur sannan wa saddu thughur sannan inda ba yana da basirar da kwakwalwar shi tana iya gano abu cikin sauri yace can wurin an sa sojoji wuri kaza mana duk inda za a iya kawo musulunci farmaki yana nan idan shi ainihin baya bacci yana iya ganin wannan wa himayatil bayda da kuma yadda zai kiyaye ainihin wato rayuka da rayuwar musulmi sa'annan wa rad'il umma in tarkice kuma shi da kanshi zai iya miƙewa ya gargadi al'umma gargadin da za su ji jikinsu ya tsubu kar su samu karayar zuci Allah ya sa kana da rai ko kana da wayo ko kana da sauraren rediyo lokacin da wasu fitsararru masu suna Oka da suwane ne da suwane ne suka fito gidan rediyo suka ce sun yi juyin mulki suka ce sun tattara Kano, Katsina, Sokoto, Zaria, ina ne suka ce sun fitar da su daga Najeriya sun maida su ainihin Niger suka yi ta maganganu na barazana a cikin gidan rediyon Najeriya da sauransu me ya faru Allah ya ji kan janar Hassan Usman Katsina sai ya shiga rediyo Najeriya Kaduna ya rinka yin jawabi yana girgiza mutane sai kowa ya ji lakan jikin shi ta dawo da ku kowa ya zama talasuru yana jiran inyamurai su zo su tura shi bayan gari can shikenan ya koma binnin kwanni ina fata an gane to haka ake so ya zama jangwarzo wanda zai tashi yana magana nan da nan sai kowa ya ji ya dawo ina fata an gane amma a zo a nada ka ana sa rai a ji kai wani jawabi ka zo kuma kana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ku shirya mana rigunan atamfan nan mu sa mu bi ta bayan gari kamar yan kan amarya to ka lalace baka cancanta ka zama khalifan musulmi ba ina fata an gane khalifan musulmi tsayawa yake yi ya turje ya zage baya kashe jikin shi baya mutuwa lokacin da aka je yakar makka menene su Abu Sufyan suka rinka yi sai suka rinka yin siyasa suna cewa asamma Muhammadun asamma ibn Abi Quhafa asamma ibn al-Khattab sai manzo Allah ya ce la tujibu da aka yaki aka yaki aka yaki yakin Uhud ne Uhud sai daga murya yana cewa Muhammad na da rai Abubakar na da rai Umar na da rai sai manzo Allah ya ce dukkan shiru ka ku amsa mai sai ya ce amma haula'i faqad qadayna alaihi ce mun gama da waɗannan sai manzo Allah ya ce ala tujibuhu to yanzu ba za ku amsa mishi ba sai suka ce me za su ce sai manzo Allah ya ce ku ce da shi abin da ke bakanta maka ran nan nan da ransu ma'ana suna nan da ransu to da ne ji musulmi sun faɗi haka sai ce mana uzza wala uzza lakum oho ne muna da uzza Allah muna da lata da uzza sai manzo Allah ya ce ala tujibuhu ba za ku amsa mishi ba sai suka ce me za mu ce kaga ni karatun ma komai sai annabi ya koya musu me za mu ce to ya ce lana uzza sai manzo Allah ya ce ku ce mishi Allahu maulana wala maula lakum Allah ne ubangijinmu ku kuma ba ku da Allah lata da uzza kuke da ita to sai ya shuru ta baci ka ce lata da uzza an ce Allah kuma shi sunan lata da uzza daga jikin sunan Allah aka yi wurin tanshi kaga ashe an fada asali kai ka makale a reshe ko kun fahimta jama'a saboda haka dole ne a samu shugaba wanda yake gwarzo ne to bari ku ci idan kai ba dan sarki bane ka je ka zauna tare da ƴaƴan sarakuna ka je na daga cikin siyasar sarakuna tun zamun nan da har yanzu ba ko ina suke aure ba dan kasuje su hada jini da ragon maza a zo a haifan musu wani yaro matsoraci ba kwa jin mawakin sarki ne yana cewa kakanka sambo kakanka kaza ana kururutawa ko kun fahimta jama'a saboda kakanka wani gwarzo ne sai ka ji kai ma ana kururutaka matar sarki in ta haifi da za ta rinka sashi a daki ne ta nemi tarihin kakannin shi ce kakanka shine mai kashe arna kakanka shine in ya raka su bayan dutse sai yayi kaza kakan tun suna yara ake musu yayan sarakuna da haka sai ga dan sarki ya tashi da izza ina fata an gane idan da sarakuna na sakiya suna auro ƴaƴan talakawa, wannan philosophy, wannan tunanin zai rikice, saboda ta tashi kullun ta ga ana kuka gidansu, to mu ya zame dani sai kuma rushe da kuka su bulolo shikenan. To wannan yanzu ta haifi yaro shikenan, ta rusa shi. Ina fata an gane. Zaka ga hatta iyayen da suke da karfin halin daga cikin talaka, zaka ga in da yazo ya zo da gwalando ya gwabje kafa ya zo yana ihu, ya aka ne dan baban yace yayi gwalando ne, sai ta ce kada Allah wannan yage shi maka, sai ta sa hannu ta yage, ce kada Allah tafi kaje kai wasa, sai kuma kaji yayi shiru, dama ƙarya ne kukan, amma in yazo wayyo Allah na shiga uku dan baba kai ne haka jini yaga shikenan. To shikenan al'amari ya lalace. Dan haka ba a son a samu shugaba wanda yake talasuru jama'a, wanda yake zuciyar shi ta riga ta mutu. Lallai ne a samu shugaba wanda zai iya raj'ul umma. Ka dubi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, rasuwa mahaifiyar shi da tazo rasuwa, daga shi sai ita sun samu kansu a wani kauye, sun je Madina sun dawo, ba dan uwa gaba ba dan uwa baya, kawai sun tsaya ne rashin lafiya ya kifar da ita. Rasuwa za ta, amma juyowa ta ita ce ya Muhammad kun rajulan, ka zama namiji. Wannan ita ce wasiya Amina ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka zama namiji. Dan haka duk inda bala'i ya taso Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya tarkashi. Ka dubi sayyidina Ali, duk yadda ake mai kirari ana Ali Haidara, Ali Gadanga Kusai Yaki, Ali kaza, da aka ce mishi yaya waqa'at Hunain, yakin Hunain ya ice dukkan mu sai da muka gudu, aka ce hadda kai Ali Haidara Kusai Yaki, aka ce ta ne mun gudu, ce bayan manzon Allah ma muke zuwa muna fakewa. To manzon Allah shine baya guduwa sallallahu alaihi wasallam. To lalle ne dole ne shugaba ya zama haka jama'a, sannan wal intiqami min al-zalim, dole ne shugaba ya zama yana da karfin da in wani ya zalunci zai iya murde shi ya kwato abin da ya zalunta, dole ne shugaba sai ya zama haka. Amma a zalunce ka, ka je wurin DPO, ka je wurin SS, ka je wurin gwamna, ka je wurin sarki, karshe sai su ce to ka san zamani ya rikice, Allah madaukakin sarki ya kiyaye, sai dai ka je kai Allah isa, ko kuma ka je ka ba malamai su sauke maka a shafa. Ina fata an gane. To wannan bala'i ne jama'a, irin waɗannan shugabannin babu alheri tattare da su. Duk shugaba dole ne a samu in aka zalunce ka yazo zai iya danna wannan da ya zalunce ka da ƙarfin tsiyaye, murɗe shi ya kwato wannan abin da ya zalunta, dole ne shugaba ya zama haka. Ina fata an gane. Sannan wal akhd lil mazlum, duk wanda aka zalunta kuma ya zama za a iya kwato mishi haƙƙin shi, ya hana azzalimi ya kwato wanda aka zalunta ainihin haƙƙin shi. Waɗannan su ne sharuɗa daga cikin sharuɗa waɗanda har muka kawo guda uku. Ar-rabi' malam yace ainihin wato sharadi na hudu, an yakuna mimman la talhaquhu riqqatun fi iqamati al-hudud, ya zama ba shi da tausayi wajen tsaida haddi. Kai sata ba a yanke hannunka, kada yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ka ba mu kunya yadda Allah ku tafi da shi, abin dai wallahi akwai ban tausayi. Ina so ake yanke hannun shi, dan dai shi ka yanke hannun shi, ina gani kawai a yanke hannun, ka ce ku je ku binne hannun, ku je shi kuma hannun ku soye shi a mai ya zauna, da baka ba mu guri, ya zama ko misƙalar zarratin ka taɓa doka Allah ba zai ji tausayin ka ba. To dole ne ya zama a samu shugaba hazimi wanda yake da zuciya irin ta maza, wala fazza'a min barbir riqab, sannan kuma ba zai ji tsoro ainihin ba daga datsa wuya. Kai sata ba a datsa wuyanka, tani ya sa a datsa wuyanka. Sannan wala qati' al-abshar, duk inda aka ce a yanka wani, a yanke gaba kaza, wani yayi kaza, ai mishi kaza, ba zai ji tausayi ba. Dole ne shugaba ya zama yana da waɗannan sifofin jama'a. Sai malam yace wad dalilu ala hadha kullihi ijma'u sahabati radiyallahu anhum, dalilin waɗannan maganganu gaba ɗaya da aka faɗi guda hudu, sahabbai gaba ɗayan su sun hadu akan su, li'annahu la khilafa bainahum, babu sabani tsakanin sahabbai, annahu la budda min an yakuna zalika kulluhu mujtama'an fihi, sahabbai duk gaba ɗaya suka ce babu sabani, duk waɗannan sifofi da aka gabatar guda hudu sai shugaba ya hada su. Wa li'annahu huwa alladhi yuwalli al-qudha, shine fa yake nada alƙalai. To in ya zama shi bai iya alƙalanci ba, me zai faru? Kun san matsala jama'a, na'am, kun san kusan yau shekara 30 da ta wuce jama'a nayi diploma ta alƙalanci a nan Kongo. Shi yasa lokacin da ake magana lokacin da ake maganar wai menene coci din nan, nace ta yawa, wani yace me hada albani da abu, nace a'a sai tarihi ya kama. To akwai wani classmate din mu jama'a baya zuwa lecture a lokacin, baya zuwa lecture, baya assignment, baya komai. To amma dai haka dai aka rarrafa, wallahi alamu ba san da yadda ya ma yi graduating ba dai aka gama. A'a, ni na san shi dai malami ne a secondary school. To me ya faru? Nan nan sai na haɗu da shi, sai ya keɓe ni, na ce a yanzu ne kake ne, na ce ai yanzu, sai dai duba dama da hagu don kuk ne muna makaranta kuk. Ina fata an ga insha ta bashe ne mai mata yi duk abubuwan shi. Yace alƙalanci nake ci, amma ko matata ba ta sani ba. Na wajen can ƙauye zage-zagen nan, can haka da aka danna shi, can ƙauye. Na ce ni ba abin da za ka yi min alfarma sai ƙwaya ɗaya, ran da ka naɗa rawani yau in ganka kawai ɗauki hotonka, ni kawai abin da nake so kenan. To yanzu jama'a, wanda ya naɗa wannan alƙali fa, to bai cancanta ya zama alƙali ba shi, don bai san dacewar alƙalanci ba. An naɗa shi ya zama alƙali jama'a, hatta ƙawa'idi ba zai iya karantawa ba, hatta alamtara kaifa zuwa nasi ba zai iya karantawa ba. To yanzu wanda ya naɗa shi bai cancanta ba shi. To ka je ka bincike alƙalanmu guda nawa. Dalilin da yasa na kawo muku ƙadiyar kenan, suna nan birjik an naɗa su alƙalai, ba su san komi ba. Wani bai taɓa maganin risala ba, wani bai taɓa ganin lawali ko sani ba, wani bai san Kurtubi ba, bai san duk waɗannan littattafai waɗanda su ne ake cewa Maliki School of Law, littattafan ma da ake karantarwa a malikancin da alƙalancin malikiyar, bai ma sani ba gaba ɗaya. To wannan gaskiya saboda Allah bai halatta ba. Malam yake cewa li'annahu huwa alladhi yuwalli al-qudha wal hukam, domin shi wannan wanda za a nada ya zama khalifa fa, shine zai rinka nada alƙalai, shine zai rinka nada hakimai. To in ya zama jama'a wanda zai nada alƙalai da hakimai, shi kanshi bai san sharuɗan shugabanci ba. Jama'a, ba kwa jin irin waɗannan sarautu ne za a rinka yi yanzu duk wani dan boko in ya samu kuɗi fa ya dawo, sai kaga a wata babbar fada an daki sarauta an bashi, an ce shine magayakin kaza, an ce shine sadaukin kaza, an ce shine gwammajan wuri kaza. Ina fata an gane. Wa annahu yubashirul fasla wal hukm, kuma shine zai rinka raba gaddama, shine zai rinka raba jayayya. Ba kwa ganin yanzu aka je rikici gaban sarakuna mu jama'a, sai kaga sarki yayi sururu, bai ba san me ake cewa ba, saboda me? Bai san komai a cikin addinin Allah ba. Wannan matsala ce babba wadda yake jama'a, an nuna mana lokaci ya ƙure za mu saurara a kanta, don lallai ne.